Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta aiki wa majalisar dokokin kasar da takaddar buƙatar gyaran fuska ga tsarin manufofinta a fannin hudar soja da kasashen waje. To ko me masu fafutuka ke cewa?
Kuna ke majalisar dokoki hatta kar ku zaɓi wannan takardar don wannan abu ya faru kasan mu. To dawo mura wannan za ku zo su yi abin da suke so, babu abin da suke iya faru.
Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina, sai kuma sharhin jaridan Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, inji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. To ɗaya daga cikin abubuwan da nayi shine na ci gaba da samun wasu ƙasashe da yawa suka amince a yau za su saki man fetur daga ma'adanansu. Sakatare yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden da shugabannin sun kuma tattauna game da samar da ƙarin harsashe da taimakon tsaro ga Ukraine. Rasha ta sanar jiya Talata cewa ta ƙaddamar da sabon farmaki da take kaiwa a gabashin Ukraine tare da kai hare-hare a yankin Donbas, amma Ukraine ta ce tana kare yankin ne tare da daƙile wasu hare-haren na farko. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yaƙin Ukraine, ƴan Ukraine miliyan 5 ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan 7 suka rasa matsugunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin ƴan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai ƴan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan ƴan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da ƴan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8, kuma sun ƙara yawan ƴan gudun hijira a duniya zuwa kusan miliyan 32. Yaƙin ya kuma raba ƴan ƙasar Ukraine miliyan 7.1 da mahallansu a cikin ƙasar, mafi girman yawan mutanen da suka rasa matsugunansu a duniya. Alamu na nuni da cewa matan Najeriya za su sami yadda suke so a mukamin siyasa, domin shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana goyon bayan hukuncin wata kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Donatus Okoronkwo da ta ce a ba mata kashi 35 cikin 100 na mukamai ba tare da ɓata lokaci ba. Ministar kula da harkokin mata Demphalene Talen ta ce gwamnati tana ƙoƙarin ganin majalisa ta amince da wannan bukata kafin zaben shekarar 2023.
Shugaban kasa yana goyon bayan yayin respecting court verdict, kuma zai iya kashe ƙoƙarin sa ya bada goyon baya kowane lokaci wa mata. Mun je National Assembly muna bin su, kuma za mu ci gaba da yi sai an tabbatar an samu biyan bukata.
A lokacin da yake jawabi a game da hana mata taka rawa a fagen siyasa da kuma hana su izinin riƙe mukamin gwamnati, Alhaji Atiku Walin Kalgo yayi tsokaci.
Dokoki ne na ƙasa da ake tsarawa, tsarawan nan da ake kowane ɗan Najeriya, tsarin mulkin Najeriya ya bashi dama shi taka rawar da zai taka a cikin wannan ƙasa. In an hana mata takara, an hana su ko su yi siyasa ko wani abu, ai duk siyasa ƙasa gababuwar da aka yi ta akan tsarin musulunci, don babu inda addini yake ka bada kuɗi a zaɓe ka.
Shima Pastor James Mozalwiye ya ce babu inda addinin Krista ya hana mata shiga siyasa ko samun ci gaba a mukamin gwamnati, inda ya bayani cewa
littafi mai tsarki Bible ya ba mu wannan zarafi na ba mata hakukansu. To ina bada goyon baya cewa a ba kowa gwargwadon hurumansa, a ba kowa gwargwadon nashi yanki da inda Allah ya sa shi, sannan a samu a tafi tare.
Abin jira a gani shine yadda gwamnatin tarayya za ta aiwatar da wannan hukunci, domin a shekara 1995 ne Najeriya ta rattaba hannu a yarjejeniyar ba mata kashi 35 cikin 100 na mukamai a taron da suka yi a kasar Beijing ta China. China, amma har zuwa yanzu mata ba su taba samun wannan kason a Nigeria ba.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu fara kawo muku rahoton mu na farko. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta aiki wa Majalisar Dokokin Kasar ta bukatar gyaran fuska ga tsarin manufofinta a fannin hudar soja da kasashen waje, a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar kalubalen tsaro da ke gaban Niger din da makwabtanta. Sai dai masu fafutuka na ganin abin tamkar wata hanyar rufa-rufa ce akan batun baiwa kasashen waje izinin girke dakaru a kasar. Sulaiman Muhammad Barma ya aika mana karin bayani daga birnin Yamai.
La'akari da girman bukatar haɗin gwiwa da kasashe amine a yakin da ake gwamzawa da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel, yasa gwamnatin ta Nijar kullo da wasu sabbin matakai da nufin inganta sashen da ke bayani akan sha'anin tsaro a tsarin manufofin da Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya gabatar wa majalisar kafin ya kama aiki a watan Afrilun 2021. Mafari kenan aka bukaci majalisar dokoki ta dubi wannan gyaran fuska kamar yadda Honorable Kallamu Tari ya mana karin bayani.
Shi gwamnati a izinin ne yake bada, bai ce ba ala dole sai an yi haka din, amma in haka za ta zawuwa yana da izinin a samu ledija, tunda ya rubuta shi cikin kuduri-kuduri na siyasa wanda ya wallafa mana, wanda ke bada damar yan majalisa su ba Prime Minister amana ta tafiyar da aikin kasa. Wanda aka ce ma declaration de politique general ita ce ya dan kawo ma kuskurima sai an kama ido, yace yanzu kuma na komo wurinku ku yarda da ni ku bani izinin in ci gaba da wannan siyasa har da wannan kuskurima da na kawo. In mun yarda mu ji hukura, in ba mu yarda ba mu ce mai ba mu yarda ba. In ya so shi shi murabus sa'annan a ba wani amana wanda zai saki wata siyasa ta kasa.
To sai dai jami'an fafutuka irin su Michael Zodi na kungiyar Tournoi Lafarge mai adawa da matakin girke dakarun kasashen waje ya ce wannan yunkuri ne na sakarwa kasashen yammaci lagamar yi wa Nijar mamaya.
Wannan takarda da suka yi mun gano ba wani abu ne yaudara ake so ayi muna. Babu wurin da an kawo zance ga abinda akwar ya kusa, ga abinda yake cikin wannan akwar babu shi. Mali shekaru tara babu abin su kai. Kullum ana kawo mutane hayi, ana kashe mutane, ana kona rumbura. Amma ba a gani abin unhwani su ba, muna ce ma majalisar dokoki hattara kar su zabi wannan takardar nan. Dan wannan abu in ya faru ka san mu, so da turawan nan za su zo su yi abin da suke so, babu abin da muke iya bari.
Honorable Kallamu Tari, wanda tsohon ministan tsaro ne, na mai bada tabbaci a game da tasirin da wannan kuskurima za ta yi wajen neman bakin zaren matsalolin tsaron da ake fama da su. Sabili kenan gwamnati ta yi kasadar gabatar da wannan kuduri a gaban majalisa don kawo ƙarshen dukkan wani cece kuce.
Na san wannan matsala saboda na huskance ta cikin aiki a matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro. Na san abin da take ciki, saboda haka ne nake dibin tsakanina da Allah yana da kyau in ba da bayani ga 'yan ƙasa, in ba da bayani ga abokaina 'yan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba. Rayuwa ce ta jama'a ake dauka, ko sojojin na kasan mu ko na wata kasa, kudi ne wa'anda wata kasan shi yake hiddowa marara su zuba a kashe su wurin wannan yaki.
A ranar Juma'ar da ke tafe ne majalisar za ta nazarci wannan bukata kafin a yi ƙuri'ar da a ƙarshen ta za a san makomar gwamnatin Uhumudu Muhammadu, ma'ana ko ta samu haɗin kan 'yan majalisa akan maganar ƙarfafa hulɗar soja da ƙasashe aminai kafin a nan gaba a kai matakin neman izinin girkin sojojin ƙetare. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulai Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Asusun bare lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya hasashen ƙaruwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin 100 a wannan shekara. Tasirin tattalin arzikin da yakin ke haifarwa yana yaduwa sosai, inji IMF a cikin rahotanta. Yakin ya ƙara tsananta yanayin tattalin arziki mara kyau, kamar kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da hauhawar farashin mai da abinci. Asusun IMF ya hasashen tattalin arzikin Rasha zai ragu da kashi 8.5 cikin 100 a wannan shekara. Kuma na Ukraine zai fadi da kashi 35 cikin 100. Ana kuma sa ran Amurka da China da Turai za su samu koma baya a hankali sakamakon yakin.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yammaci a makon da ya gabata, mun tattauna da director sashin jinsi a Jami'ar Nasarawa a Najeriya, Professor Hawwa Muhammad Mainoma, da barista Aisha Adi Tijjani, lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin kungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35 na madafin iko a cikin gwamnati. Kuma mun kwana akan bayanan barista inda take cewa
to ta ina ne ai na aka gama na fada sau nawa aka raba mu ai ba magana ba ma kaunar kanmu bane ba ma kaunar kanmu muka hada kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci duk ba haka bane maza suna fadan wannan kalma ne dan su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakile mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu amma ba wai wani mata ba sa son kansu bane su suke gaya wa kansu kuma ba haka bane su ci gaba da gaya kansu mu kuma muna nan muna daukan mataki.
To a yau za mu tashi akan bayanan Professor bayan da ya yi mata tambaya kamar haka. To Professor, menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko ga kuma damar da suke baiwa mata su ƙara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka gabaki daya?
Ai idan ka riga ka yadda mace za ta fita an daina wannan kulle, ai ka gama magana. To me yayi amfanin ka cewa a ta tafi ba za ta dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba? To za ta tafi ka haka bata za ta shiga gurin wannan za ta fita wurin wannan ba abin da zai amfanar da ita. Kaga akwai matsala, matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne. Yanzu misali daukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata. Miji baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗaya ta tura shi makaranta ya dawo yana buƙatar pencil yana buƙatar biro za a sai mishi wannan za a sai mishi wancan har wani lokaci wanda ya hana ta fitar na ita za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta ina ta samu wani abu ta yi. Idan har wannan macin tana da irin waɗannan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta ba ta bar shi ya wula ɗanta ba ta sa shi a hanya na gari ya yi karatu ta bayar da duk abin da zai bayar a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta yi tunanin cewa dan ya tafi makaranta ba za ta so ta barɗanta da yunwa da kaya ya ga guba za ta sai da za ta kukuta dan nan ta tuka abinda za ta har shi kanshi yake dawowa ya ce wai ina dabarar da kika yi au ka san cewa tana da dabara to shine za ta kai banta ta yi wannan dabaro ta zo ta bunkasa muku rayuwa ba ai rashin yin haka shike haifar da ƴaƴa waɗanda ba su da tarbiyya ba su da nagarta amma idan uwa ta tsaya ka ba ta wannan daman to insha Allah gida za ta kyau waje ma za ta kyau tsaro za ta bunkasa kuma ƴaƴa za a samu nagartattu za a ba su ilimi ingantacce za a ba su tarbiyya ingantacce duk abin da muke magana din nan diya ta Allah ka tattalin arziki idan ba ta da abin da za ta yi ta ba da ya ci ko ta hada mishi abin da zai iya je ya nemi ilimin nan kaga akwai matsala to kuma dole ka ba ta wannan dan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalin sa har kai ma ka samu abin da za ka samu
barista kasancewar kiyar arewa ce kuma al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar dan adam sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba yaya wannan al'amari yake domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace
to a ina aka ce daidai ne to ai wannan al'ada ce ba addini bane al'ada ce ta zo da wannan amma a addinance inda ya bamu daidaito ya bamu daidaito gurbadan iko me yasa nace miki misali idan kika duba da farko musulunci da yazo ai mace ma ba ta riga ta binne ta ma ake bakin cikin haihuwar ta ake to wai waye ke binne wannan mace ne ko namiji namiji ne yake binne wannan waye yake tsananta ne in an haife ta waye yake bakin ciki a masa bishara mace ce ko namiji ko ba namiji bane to ace shi ya tsananta mace ba mace ta tsananta kanta ba da musulunci yazo musulunci ya kwatowa mace haƙinta daga cin zarafi a hannun namiji na farko sai ya haramta kashe ta wa aka hana ne aka ce sai ka ciyar da ita ma kuma aka ce in kare ni ƴan mata guda biyu kai musu abin da ya dace ka ba su ilimi suka girma kai musu tarbiyya annabin mu na rahama sai ce zaka zo ranar alkiyama ni da kai kamar haka man ala jariyataini sai akai aka rene maza guda biyu saboda an san su suke zalunci su suke kashe matar su suke tunzarta ta aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjecting into sexual violence matakka ce karka bada ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya bane waye yake yin wannan namiji ne ko mace haka nan hakika girman gurmautaran danki ne zai ci dake ya aurar dake ya kula dake kuma naki yana kankashin fulanki ba wanda zai ce miki dame kuma ba wanda zai tusa saki baya to wani irin gata ne musulunci bai wa mace ba kin ga dai annan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin namiji daidai ne yadda namiji yana jin ra haƙƙinsa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare zamu dauka tare zamu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau kaina ne sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a daidai so kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa bai je nan ba ba a budo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gurgurdan iko ya kasa a inda aka bada haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce ka sansa biyu ka san mace daya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na ga ya miki ma mun fi su morewa wallahi
professor to yanzu wannan matsala ta kau yanzu menene kuma ake hankoro
yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a yi aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce ai mun riga mun sani za a ce wai za ka ja raƙumi zuwa teku amma ba za ka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai hadda maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mu gudu tare ne mu tsira tare ko riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabarar mu ta kai makura ta kai karshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba hada da abubuwan da zai taimaka a samu karin dabarorin da ba za a samu a yi wannan ba saboda haka mu mazaje muna so mu hada karfi da karfe da kuma ga cewa an samu a yi wata da wannan abin gwamnati ne ta fada da bakin ta so saboda haka tunda yanzu kotu ta bamu wannan dama akan cewa lallallalle haƙƙin mu da kuka ce za ku ba mu nan a ba mu to mu ba mun muna so mu ce wai a'a dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi kuka rike a guri ko zai muku amfani ba to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba idan kuka ba muku insha Allah idan muka yi namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi muga mu bi duk inda zamu bi muga cewa fa mata sun samu shiga
barista bari mu tabo batun siyasar mata
to
daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan Najeriya jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya idan a ba su shugabar mata ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tunda yanzu wannan matsala ta kau
kamar yadda kike magana majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama ai abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen shi isa babu ita kuma da kika ce ana ba su shugabannin mata women leaders kenan to a iya election observation din da nayi a rayuwata ni na sha ganin women leader namiji sai ki ji an ce women leader ta guri kaza Fatima sai kiga kawai namiji ya bayyana wai dan in ga ya miki handamar da baba keren inda ta yi yawa yanzu wannan abu ya zo ba yanzu ya zo ba to ai ne nan shi zani daman magana ce ta ba yanzu yanzun nan za mu ga yadda muke so ba magana ta mai hawa sama ce ya taka tagarda ai ko ba komai ya rage to mun rage kuma muna nan inda kudirin zuwa ai sannan ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba kuma mu da bamu iya ba bake nan ba daman ta ina za mu fada da su
to mi sauraro a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista Aisha Ali Tijani da farfesa Hawwa Muhammad Maimuna sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Muazu nake cewa muni lafiya
da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
kun fara shin da nan 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 makon ne ga jaridar ekonomi ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta rubuta mana cewa a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sai ma tattalin arzikin wannan nahiyar yanzu haka yana cikin yin dangantakar hakan ya faru ne a wani taro da ministocin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sai wani a binnin ya wuce taro ya mai da hankali ne kan yadda babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya kuralla suke kula da shiga da fita na kula da sai fa a nahiyar Afirka ta tsakiya sai kuma jaridan Lusu an da ita kuma ta bayyana mana cewa waɗansu malaman makarantu a kasar Jamhuriyar Kamaru suna dandazawa ɗalibansu da horo wanda ya wuce kima gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bangaren ilimi sun ce za su ɗauki ƙwararren matakai domin daƙile irin waɗannan malaman da suke kula da irin wannan badagala a makarantu na kasar Jamhuriyar Kamaru sai jaridan The Guardian Post ta kasar Kamaru an da ita kuma ta ce ministan cikin gida na kasar Kamaru Musta Atangaji ya ce yan gudun hijira a bangaren dan aware sama da 11,000 ne da haka suka koma mahallinsu a bangaren na yan aware domin kasancewa ana ci gaba da samun zaman lafiya a wannan bangaren sai kuma jaridan Afrika kuma san da ita kuma ta ce ungiyar Mentandi wanda ake kira Mika Hannu karkashin jagorancin ministan sufuri Jean-Ernest Ngale Bebehe da kuma shugaban kungiyar uwar gidan minista madam Lidiane sun kai wa musulman birni Idaya gudunmawar kayayyakin masarufi domin sauƙaƙawa musulmai wajen abubuwan kare azuminsu kayayyakin da sun haɗa da buhunan shinkafa ruwan sha mai tsafta man girki da kuma sukari da sauransu jarida Eka Hosan ke kuma ta kasa Kamaru ta ce ministan lafiya Musta Maluda Malashi ya sanar da cewa ana ci gaba da samun galaba akan cutar nan ta gudawa da amai kwalara a kasar Kamaru tunda aka fara gudanar da alwurin rigakafi a kowane sako da lungu na kasar Jamhuriyar Kamaru. Zamu kamala shirin da nuna muna wannan makon ne dai da jaridar Dusahir ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ya kuma ta koyi mana cewa mutane guda biyar ne dai aka yi garkuwa da su a gandun dajin na Park National wanda dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru ya saka bataliya ta 31 wanda suke can jihar Arewa mai nisa suka samu nasarar kubutar da su daga hannun masu garkuwa. Muhammad Awal Garba, Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ce darussan Ramadan a kaina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Awal Salisu Takai, kuma daga cikin darusana na wannan wata mai alfarma na watan Ramadan na samu darusa da dama. Daga ciki na samu kusanci da Ubangiji Subhanahu wata'ala, saboda a duk lokacin da bawa yake azumi, to koda ya keɓance kanshi shi kadai ba zai ci ba, ba zai sha ba. Wannan ya karantar da ni cewa ashe ko ba azumi ba, Allah yana kallo na duk abin da nake yi, ba wani abu da zan yi na saɓin shi, ba ma azumi kadai ba, duk wani abu da Allah ya hana, to kenan ba zan yi ba koda ba lokacin azumi ba, ya nuna Allah yana kallo na. Bayan wannan na sake samun darussa musamman ta wajen taimako da naga al'umma suna yi. Zaka dinga ganin mutane wasu da mota, wasu kuma su zo har gida, abinda Allah ya sauwake musu suna ba wa bayin Allah waɗanda ba su da shi. Sai wannan ya karantar da ni, nace to ni ma me zai hana, koda bani da abinda zan siya shinkafa ko gero in bayar, koda ruwa ne nake da shi mai sanyi, idan an sha ruwa in dauka in ba ma wanda yake azumi. Bayan wannan koda dabino ne, tsagin dabino in dauka in ba ma wanda yake azumi, shi ma Allah zai bani lada a kai, saboda tsagin dabino ma zai iya kubutar da kai daga azabar wuta. Allah ya kubutar da mu. Daga cikin kuma darussa da na koya a wannan wata mai alfarma, na sa karatun Alkur'ani a gaba. In Allah ya yarda, kullun garin Allah ya waye, na kan karanta wasu ayoyi da suka sawwaka a gare ni, wanda su ma darussa ne kyawawa. Daga cikin darussan da na koya har ila yau a wannan wata na Ramadan mai albarka, akwai yadda naga iyali suna aiki a gida, wanda shi ma dole abin a yaba musu ne, wanda in ba a Ramadan din ba za ka samu ba sa wannan aiki. Wassalamu alaikum.
Madalla. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa ƙawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da yasa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, inji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya yi da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, 'yan Ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsugunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin 'yan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai 'yan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8. Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya hasashen karuwar kashi 3.6 cikin 100 a bana, idan aka kwatanta da kashi 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin 100 a wannan shekara.
So masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.